بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيوه 22 ga watan 9 shekara 1440 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkah al-Mukarrama zuwa Madinatu al-Munawwara, wanda ya daidai da 27 ga watan 5 shekara ta 2019. Za mu kawo karatun da muke a wannan masallacin al-Barka, wato masallacin da kirkashin makarantar Nuru Islami da tarbiyyar wasali. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, sannan abinda muke yi kuma ya ba mu ladansa, sannan ya yafe mana kurakuranmu, kuma ya sanya mu cikin ɗanta suna wannan mutane albarka. Wannan sifan tana abinda mu zato ba ta taiwa tsawa nake ne, sabida akwai tambaya kai na akwai tambaya na mata ne, sabida haka ga shi akwai matsalan generator ba ta da mutu. Za mu jinkirta a tambayar sai daga ƙarshen karatu insha Allah ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya bani Isra'il unkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Idan ba mance ba za mu muna fata a da asa generation iman idan ya zo. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Wannan aya kwana biyu da suka wuce mun yi bayani a makamanciyarta. Mun yi bayani a makamanciyar ayar nan da ta wuce kwana biyu da suka wuce a karatun da muke a wannan masallaci mai albarka, inda muka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a kan banu Isra'il. Su waɗannan banu Isra'il ɗin su ne Yahudawa, wato mutanen annabi Yaqub alaihi salam. Ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Abu Dawud al-Sayani ya rawaito mana daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qala yake cewa hadarat isabatu min al-yahud nabiyya Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu daga cikin tawaga wato na Yahudawa mutane sun zo wajen annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Faƙaru da suka zo wajen annabi jira da abinci Allah su tabbata a gare shi, a lokacin sai annabi ya ce musu hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub, shin ko kun san إسرائيل شيء النبي يعقوب فقالوا سكتي اللهم نعم إيه هكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله إرادة إن شاء الله استغفرت أجريش اللهم اشهد يا الله كبار الشيدة أكام هكذا هما حكى أول سورة عبد الله بن عباس بن كما يدى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يأي بيان الرسالة نساء وتذكير نساء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يجي سوى إسرائيل إذا كنت إسرائيل فقولك عبد الله كما ركت عبد الله نواتوبا وعن الله شين إسرائيل ممكن أنكر النبي يعقوب سونا عبد الله بعدن كومي با سي دم متاننسا وتسلم ده كوي ده شي بعدن كومي با سي متاننسا سلم ده كوي ده شي كمر يدي شي با الله سوما يا جماعه تسبي سورا الله سكرتي سشغو سكرتي الدين المسلم كي زما باين الله كمر يد ابنسو واتو النبي يعقوب يا كسنتي شي يزا aka kira shi da Abdullah kamar yadda malamai suka yi bayani ake shi ma ibn jarir al-tabari abin da yayin da shi ne wannan zance wato shi isra'il ana nufin yaqub kuma yaqub wannan kalma ta isra'il ana nufi da ita wato abdullah bawa allah sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqub yahudawa wato banu isra'il udkuru husna ni'mati allati an'amtu alaykum ni'mar da nayi a kanku wannan ni'ima Allah subhanahu wataala yayi bayanin ta a cikin alqur'ani mai girma inda yake cewa ko kadan daga cikin ni'imomin da ya musu Allah yake cewa wa sallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa kullu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna wa lakin kanu anfusuhum yadhlimun wa cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu shine ya musu ni'ima na jirgi wanda suna tafiya amma wannan girgijan yana musu inuwa wannan kadan daga cike nan sannan wa anzalna alaikumul manna was-salwa Allah yake cewa sannan muka saukan muku da darfa sannan baya haka da ya'yan shila ko tantabaru sune as-salwa wannan duka suna cikin ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya yi ma banu isra'il wato yahudawa sannan bayan haka yake bayanin wasu daga cikin ni'imomin sai inda yake cewa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab ayat da take cikin wanda zamu karanta a yau insha Allah ta'ala wato daga cikin ni'imomin shine ya tsamar da su daga fitina ta fir'aun da mutanansa wato daga azaba da yake gandaza musu sannan yayi bayanin waɗannan ni'imomi a can cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ibqala musa li qaumihi ya qaumi turu ni'matallahi alaykum ij'ala fikum anbiya'a waja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin yake cewa karkashin abinda annabi musa yayi kayan to wato yake cewa ya tuna ma mutanansa wa ibqala musa li qaumihi aluksin da shi annabi musa yake ce ma mutanansa ku tuna ni'imomin da Allah yayi a can ku ij'ala fikum anbiya'a a lokacin da ya sanya annabawa daga gare ku daga cikin ku sannan waja'alakum muluka ya sanya ku kuma sarakuna wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin sannan ya ba ku abin da bai bai wa mutane da dama ba daga cikin talikai waɗannan duka ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga banu isra'il su tuna waɗannan ni'ima idan suka tuna lalle ya cancanta su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan ni'imomi da ya musu cewa bai bar su kara zube ba ko cikin fitina ko makamancin haka shi yasa aka rawaito daga Ibn Abbas kuma Abu al-Aliya wato Rufa'i kenan yake cewa waɗannan ni'imomi su ne Allah ya sanya annabawa a cikin su sannan ya sanya manzanni a cikin su sannan baya haka kuma ya saukar musu da littattafai wato ya yi rantsa taura da sauransu sannan al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a tafsirinsa yake cewa waɗannan ni'imomi suna da yawa wasu daga cikin Allah ya ambata mana cikin Al-Qur'ani wasu daga cikin ni'imomin da ya yi wa banu Isra'il Allah bai ambace su ba wasu Allah bai yi bayanin su ba a cikin Al-Qur'ani mai girma to sai Allah yake cewa wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin sannan bayan haka lalle ni na fifi ta ko alal alamin akan tarike gabaki daya wato na fifi ta ko akan sauran halittu na duniya gabaki daya malamai sun yi tsokaci a wannan gaba ta aya da Allah ke cewa anni farfartukum alal alamin yanzu wato inganci shine abin da aka rawaito daga kadada ibn da'amatu sabuti tare da mujahid ibn sabr rahimahumullah ajma'in da wasu daga cikin tawaga na tajai cewa cikin ta banu isra'il da Allah ya yi a wannan aya yake magana ba wai a kan dukkan halittu na duniya bane ya ji ta su ne a kan ƴan uwan su na wannan lokacin ko halittu na wannan lokacin ba wai duka halittu na duniya bane wannan shine abin da yake inganci a wajen malamai Allah yake cewa anni faddaltukum ala alalamin lalle ni na fifi ta ku akan halittu halittu na lokacin su wanda wannan halitta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka rawaito daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam a lokacin da Abdurrahman ya karanta wannan ayar ibn Zaid ibn Aslam sai yake cewa wannan ayar daidai take da fadan Allah subhanahu wataala cikin suratul Dukhan ولقد اخترناهم على علم على العالمين للي مومن زابي ومومن تيتي تاسو وفي سوبة من إسرائيل كينا دا إذن يدى الله يباسو هو دوان إذن على العالمين أكن صورا تاريكي أكن صورا حديثو نوان نبلوك كيسا الله يسا ولقد اخترناهم ياتي في تاسو أكن صورا الأمة نوان نبلوك كأن لدى سن دليلي لما لم يستكفى أكن سوى ونن توقع تأل نبي محمد صلى الله عليه وسلم فونا هلدت ونن الأمة تأل نبي محمد تسجي تسجد كان هلسون دنيا درجة أوزع الله سبحانه وتعالى فإذا كنتي تقلل ذا كرمتي ذا جرما شين فدع الله في سورة آل عمران بيك سوى كنتم خير أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر Allah subhanahu wataala yake cewa lalle ku wannan al'umma kun kasance ku ne tiyayyun al'umma gabaki daya wanda Allah subhanahu wataala ya fitta su daga cikin mutane sannan ta'muruna bil ma'ruf sabila ku kuna umarni da wani kyau wannan hauna an munkar sannan kuna hanya kan maraka to shi yasa malamin suka ce ka tashin wannan ayan Allah ya kawo kaidi cewa wannan al'umma ita ce dukkan al'umma ta duniya ko halittun da Allah ya yi gabaki ɗaya a duniya a rayuwa amma da sharadin ita wannan al'umma dole ne ya kasance tana umarni da abu mai kyau sannan tana hannu daga aikata abu mara kyau shi yasa da yaya ne su yake cewa kun sun kaira ummatin kufri da sunna amma ya kawo sharadi da kaini dole ne ya kasance al'umman nan wato a samu mutane zarata suna kiran ƴan uwa zuwa ga bin tsoron Allah subhanahu wataala suna umarni da mara kyau sannan suna hani akan abu mara kyau idan aka samu haka shi sannan wannan al'umma za ta kasance ita ce jiyayyen al'umma gabaki ɗaya ta duniya dalilin farko kenan wannan aya sai dalili ta nuna malamai suka tafa akan cewa wannan al'umma ita ce ta dukkan al'ummomi da ake a duniya gabaki ɗaya daraja da karamci shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da aka rawaito shi daga riwayoyi da dama ko daga sarakuni da dama a riwaya ta Muawiya ibn Hindata al-Qushayri kamar yadda aka rawaito ta tantance hadisin daga Bahr ibn Hakim an abi an jaddi wato wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ku waɗannan al'umma za ku zo ku samu al'ummomi guda 69 Allah ya halicce su al'ummomi guda 69 Allah ya halicce su ku ne cikamakon al'ummomi na 70 ko ku ne za ku cika al'ummomi 70 kafin ku akwai al'ummomi guda 69 amma ku ne za ku zama cikamakon nawa na mutane 69 an ku za ku cika mutane 70 haka za ku haɗu da waɗannan al'ummomi guda 69 ranar tashin alkiyama ku ne za ku cika ciko na 70 wato za ku zama na al'umma 70 kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ke cewa amma a cikin al'ummomin nan da baki ɗaya 70 ku ne khairuha ku ne kuka fi dukkan sauran al'ummomi alkhairu kuma kuka fi su falala da girma da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan wa akramuha kuka fi su falala da karamci da daraja a wajen Allah wannan hadisi a Imam Ahmad bin Hanbal ya cika shi a Musnad nasa haka kuma الإمام ابن ماجه يأتيك شيء أصلا الناس هكا الإمام الترمذي وأن دليلي سنة ما لم يتكفى أكن فيها وأن الأمة كان محمد صلى الله عليه وسلم تأشيت بنو إسرائيل وتأتي الأمة بنو إسرائيل ويقول ذا درجة حتى تأتي الأمة تترك درجة حتى تأتي صورا جدا هل سود أبي الدنيا درجة فلذا الله سبحانه وتعالى تترك خير أمة أخرجت للناس kuma haka wannan hadisi na Muawiya bin Haythata da kuma Ibnu Abi Hatim da yayin mana daga mahaifinsa daga kakansa manzo Allah yake cewa antum tufuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha wani ruka dukkan al'ummomi yani daraja da kuma falala da alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala bayan wannan aya sai Allah subhanahu wataala yake ce mana wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a wala yuqbalu minha 'adlun wala hum yunsarun Allah subhanahu wataala yake ce wattaqu wa tuqdu suran yawman wa tayin la tajzi nafsun an nafsin shay'a wannan yana wanda wata rai ba ta iya amfana ma wata rai komai wato يمنا ران تاشع القيامة كن الله كنفي ولا يقبل منها شفاعة باب وتسيفو دراء ترفاء ران وتقراء عبد الله ابن كثير المكي بأبو عمرو البصري ولا تقبل منها شفاعة كما يدى الإمام الشاطبي إشارة هكا ويقبل الأولى أن تدون حاجزي دون حاجزي وتجال ربنا عبد الله ابن كثير المكي حاكم تاب وعمر من البصري أو أن قراءة توجيه كما لم تكتشفها ولا تقبل منها شفاعة باب وتسيت ودى ذا أكاكيتا وأكاو أبو هو أتيت وتسيت ودى تكي كافرة أرانا شاشع القيامة باب قراءة تزموري ولا يقبل منها شفاعة باب وتسيت ودى ذا أكارفا هو نمي تسيت ودى ذي ذوي تسيت أكارفا inda ya kasance wannan ran wato kafara ce ta musu akan kafirci wannan tawjihin a qira'a ta jamu'u kenan wala yuqbalu minha shafa'a sai kasance ana kaddara shafi'un anan babu wani mai ceto da zai zo ya nemi ceto a bashi musamman wannan ran ta kasance ba musulma ba sannan wala yuqadu minha 'adlun al-'adl anan shine fidya fidya shine mutum ya bada kuɗi domin a cece shi ranar tashin alfiyama ita ce fidya to wala yuqadu minha ita wannan ran da ta mutu akan kafirci wato ba za ta zo ta bada kuɗi ba ranar tashin alfiyama domin a cece ta a samu ta daga wutar jahannama sun ya ta aljanna rana Allah ya toshe wannan kofa gabaki daya kamar yadda za mu ƙara bayani cikakke akan wannan aya da maganganun malamai ولا هم ينصرون فنكم وبداء في مكيسو بشيء ولا هم ينصرون بس ده وني في مكود زي في مكيسو أكشن وانا آية ما لنا ما أبو سائل من التفسيري سني ما بنجنو بدامة أنا فرقول الله سبحانه وتعالى كتاب وتك ويوم كنيك ورمانيين سكت شيء رأيين نا أنا تشع القيامة كمرد بنت بياني وتك ويوم لا تبني نفس سكت أنا قدر فيه أنا wato wadda ko yoman la tajzi fihi nafsun an nafsi kudin foran wani wanda wata rai ba za ta iya amfana ma wata rai ba a wannan yin ko a cikin sa haka wala yuqbalu minha shafa'a ko wala tuqbalu minha shafa'atu malam suka ce wannan gaba ta wannan aya aya da ta zo ko ayoyin da suka zo a cikin wasu surori suke fassara wannan da farko dai malamai suka ce na ana magana akan kafirai ne ana magana akan kafirai ne wato waɗannan banu isra'ila yahudawa din da kristoci da sauran al'umma da baki ɗaya waɗanda suke kafirai wannan aya tana magana akan su shi yasa ibnu kasir rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa tafsirul qur'an lahum yake cewa dalilin da Allah subhanahu wataala ya sa ya ambaci wannan aya bayan ya ambaci mu'minoni da yayin banu isra'il sai ya kawo wannan ayan domin ya nuna musu cewa wannan ni'imomin da ya tuna musu idan musu tsaya sun bi tsoron Allah ba sun karbi addinin musulunci bayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lalle su sani Allah zai musu azaba mai tsanani ranar tashin alkiyama shine wattaqu yawman ku yi tsoron wannan yinin ake ce ma yahudawa sannan wannan azaba da za a musu wadda ba ta da karshe wadda babu ba ta da karshe haka inda kafi yake a bayani a cikin littafin sa wato cikin tafsirin sa wata ko yawman la tasbi nafsun an nafsi shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a dai dai take wannan gaba ta wannan aya da kuma Allah subhanahu wa ta'ala a famara na ni shafi'i a ranar tashin alkiyama da kafirai za su ce a lokacin da za a sanya su cikin wutan jahannama a fara dasa musu azaba azabar da ba ta da ƙarshe a lokacin za su ce famara na ni shafi'i wai mu ba mu da wani mai ceto da zai zo ya cece mu wala sariqin hamim a wata aya ko kuma wani aboki da zai kawo mana taimako wanda yake hamim intimate na intimate friend wanda na kudda ko zai kawo mana ceto babu shi abinda kafirai za su dinga faɗa ke nan a wata aya kuma Allah ke cewa za su ce a wata aya fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wato babu wani ceto da zai zo ceton mai ceto zai amince zai zo zai taimake su rana shi yasa a wata aya Allah ke cewa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati rabbihim mushfiqun to wadannan ayoyi da baki daya suna ƙara wato fasara wannan aya amma abinda malamai jamhuri na ahlus sunnati wal jama'a suka tafi a kai malamai wadanda suke kan tafarki na sunna da kuma littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine ranar tashin alkiyama akwai ceto akwai ceto lalle Allah subhanahu wataala zai ba annabawa dama su yi ceto haka zai ba mala'iku haka zai ba shuhada haka zai ba salihai dama su ne su yi ceto haka Allah subhanahu wataala zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama yayi ceto yayi ceto al'umma wasu wanda suka mutu wato akan musulunci amma sun yi sako sun aikata wasu zunubi idan suka shiga wutan jahannama daga baya za a zo a cece su wasu daga cikin annabawa za su cece su wasu daga cikin salihai za a ba su dama su cece su haka wasu daga cikin manzanni za a ba su dama su cece su shi yasa amma wannan ceton za a ba su dama su cece su Allah ne kawai zai ba su damar ceto amma idan Allah bai ba mutum damar ya ceto na wani ba ranar tashi a kiyama to ba zai iya ceton shi ba shi yasa wannan raddi ne malamai suka ce wannan aya tana raddi ne akan mu'tazila su mu'tazila suna ganin ranar tashi a kiyama babu ceto wato annabi bai zai iya ceton wasu daga cikin mutanen sa annabawa da baki ɗayan su haka manzannai haka mala'iku haka salihai shine malamai suka musu raddi suka ce ai Allah subhanahu wataala ya ce man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni babu wanda zai iya ceto a wajen Allah subhanahu wataala sai dai da iznin sa wannan yake nuna cewa Allah zai ba mutane dama su yi ceto ranar tashin alkiyama haka ya tabbata ga mahaddisin alqur'ani wanda ya haddace alqur'ani ya yi aiki da shi ya mutu yana aiki da alqur'ani za a ba shi dama ya cece wato mahaifinsa da mahaifinsa ranar tashin alkiyama wannan hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wasu malamai sun inganta shi kuma yana da shawahi man qara alqur'ana من قرأ القرآن وعمل بما فيه قل بثواب الله يوم القيامة تازا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في الدنيا فما ظنكم بالذي قرأ أو عمل بهذا القرآن يكون بذلك أشياء أقوى رانا تشن القيامة أقوى تشيتون ذأبا داما ذأبا داما تشي تلئم وانس رانا تشن القيامة حتى يتأثبت أحاديث المسلم maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalle man fa'ala qirada min Allah tabbata gare shi yace li kulli nabiyyin da'wa mustajaba ko wani annabi yana da addu'a wanda ake karba masa ko aka karba masa wa ana هو إني خبأت أو اتبعت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. من قال صلى الله عليه وسلم سوى منكما لا برق الدعاء تا هو نيما الدعاء أن ذا أديام بقاك أكن تا تفتن تي الدعاء أن ذا ميران تاشن القيامة إني أتلس الأمة شين شفاعة الأمة يوم القيامة. وانا حديثي عياذكما وانا قريناش أصحيح البخاري كما يبدو يبدو أصحيح مسلم من قال الله سوى إذا وانا تيسور بجرى نتاشن القيامة نائدة ذات فاهمين وانا يموت بايا شركة لي إن شاء الله تعالى حتى النبي يهي بيان كنت وانا حديثي يمين أمانا أقول تيسور كيان فقال دو سقنجي ويولن بسيغن بابو تيسورا نتاشن القيامة. So, the church is invented, the man of the machine, a place is around the church of the piano. And Allah subhanahu wa ta'ala, I can see what you could mean at me. But that was a sense of around the church of the piano, around the Tamut Tanami, Tana Kafra was over Muslim mother. One eye on a Muslim, for one and give us eye. Wasu ayoyi da suka zo cikin suratul Ali Imran da suratul An'am da suratul Ma'ida suna ƙara fassara wannan aya da Allah yake cewa dukkan da ta mutu ranar tashin alkiyama tana kafura to babu wani abu da za ta kawo ta karɓi fansan ranar tashin alkiyama kamar yadda za kuma ba ta da wani ceto da zai cece ta haka ba za ta kawo wani abu na fansa ba. Allah ya karɓi wannan fansan ya shigar da ita aljanna ne maimakon wasan jahannama babu. Allah ya ƙara bayani haka can cikin suratu Ali Imran da yake cewa innal ladina kafaru wa matu wa kufarun falan yuqbala min ahadin mithl al-abdi dhahaban wa law yuqtalu wa la'ika lahum adhabun alimun wa ma lahum min nasirin wa to innal ladina kafaru wa dan suka mutu suna akafirai wa matu suka mutu a halin kafirci wa matu wa kufarun falan yuqbala min ahadin mithl al-abdi dhahaban kana ta shar kiyama da za ku cawo misali ku tantancin kafa cike da kafa na zinari su kawo da Allah subhanahu wataala domin su bayar da wannan zinaran wanda yake kusantancin cikon kafa wato Allah zai karbi wannan zinara duk da yana da yawa kuma yana da tsada yana da daraja amma Allah ba zai karbi wannan zinaran domin ya shiga da su aljanna ba daga wutan da suke ci. Haka Allah ya kara bayani cikin suratul Ma'ida yake cewa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bi aw yaftadaw min adhabi yawm al-qiyamah yaftadaw bi min adhabi yawm al-qiyamah ma taqbila minhum wa lahum adhabun alim min li wa'an bi kafarta law anna lahum ma fil ardi jami'an da suna da kasantancin kafa abin da ke cikin ta za su go da shi ranar tashin al-qiyamah yaftadaw bihi domin su ba da shi kai su nemi karɓar kansa da wannan kutumfacin aikin da suke da shi wanda ke ya cika kasa ko kutumfacin kasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa bi yastaku bi min adabi yawm al-qiyama domin su nemi kansa da wannan dukiyar su ba da wannan dukiyar sai Allah subhanahu wata'ala ya samar da su daga wutan jahannama ya shigar da su aljanna. Allah yake cewa ba za a karɓa ba shine bi yastaku bi min adabi yawm al-qiyamati ma taqbila minhum ba za a karɓi wannan dukiya domin a cira ta su daga wutar jahannama sun yasu aljanna ba. Abinda Allah yake so ya nuna mana shine ranar tashin alkiyama babu fansa to alkannan babu cin hanci kaga tsabanin nan duniya idan kai wani abu zaka ba wani shugaba cin hanci ya rufa ma asiri ayi rufa rufa a wuce wurin amma ranar tashin alkiyama babu me babu cin hanci da zaran kawai sakamakon ka ya kasance ka mutu kana kafiri an sanya ka cikin wutar jahannama wannan ne sai ta tsari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu sannan haka can cikin suratul an'am Allah yake cewa wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'minna ulaika alladhina qutilu bima kasabu lahum sharabun min hamim wa 'adabun alim bima kanu yaktumun subhanallah wa to biyan da su kawo wani abu na fansa Allah subhanahu wataala yake cewa ba zai karshe su ba ranar tashin kiyama duk wani wanda ya mutu yana kafirci shi yasa hatsarin ya mutu ne mutu ba akan kalmar shahada ba sannan hatsarin ya mutu ne mutu yana mushriki ko yana kafir wanda idan ya mutu yana mai furta kalmar shahada ana mai zaton alkhairi insha Allah ta'ala kamar yadda muke bayani hadisin da yake cikin sahih wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya so ba yanda bai so ba Abu Talib wato bakansa ya mutu akan akan musulmi yayi sai ya ci gaba da Abu Talib yace kun kalimatan wahadi aw ashhadu la ilaha illallah da fada wata kalma wanda zan tafa ma sheda da ikramin tashin alkiyama kawai tace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk kafirin da kai Abu Talib idan ka fada wannan kalma manzo Allah yake cewa zan sai da ma da ita gaban Allah ranar tashin alkiyama zan ma sheda da ita wato duk sanadiyan ka zan roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma zunubanka ya sanya kai a cikin aljanna amma a lokacin akwai manyan kafirai guda Abu Jahl da Abdullah ibn Umayya lokacin yana fita sai ta ce mai a targaba an millati Abdul Muttalib sai ta ce mawa kenan Abu Talib ta ce ta ya za a yi kabar addinin mahaifin ha ta dawo ma addinin wannan yaron wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yazara yukallimani hatta kana akhir shay'in yukallimuhu bi ala millati Abdul Muttalib haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa basu fushe ba suna mai magana har ƙarshen abin da ya faɗa ko ya mutu akai shine ya mutu akan addinin Abdul Muttalib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya mai ciwo sosai malamai suka ce sabida me sabida Abu Talib ya kasance ya ce ke sa da'awa dai karshe annabi yake cewa la'azzar shiranna lakum ma lam kunha an lalle bazan bushe ma ba ina nema ma gafara masa Allah bai hana ni dai karshe sai Allah ya saukar da aya yake cewa ma kana bin nabiyyi walladheena aamanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kaanu qul qurban min ba'da ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim baya da cewa ga annabi da wadanda suke imani idan ga nema ma kafirai ko mushrikai gafar mutum sun mutu suna kafirai to a lokacin sai annabi ya dina nema Abu Talib istighfari nema mai gafara Allah kuma kara saukar da innaka la ta'di man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin a takaitar ya kuwa wannan aya malamai suka ce dalilin da Allah subhanahu wataala ya sa ya saukar da wannan aya shine banu isra'ila wato yahudawa sun kasance suna cewa mu ne ya'yan Allah subhanahu wataala kunna mu ne masoyan haka yahudawa da banu isra'ila suka kasance suna fata wa qalatul yahud wa nasara nahnu abna'u allahi wa ahibba'u yahudawa wato banu isra'ila da kristoci nasara sun kasance suna cewa nahnu abna'u allahi wa ahibba'u lalle mu ne bayan ya'yan Allah abna'u allahi wa ahibba'u kuma kuma sannan masoyan sa wa iyyadu billah kun ga wannan kalmar ta nuna Allah zai rada bai da kuma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tayyib sannan sai kasance suna cewa mu kuma mu ne ƴaƴan annabawa na Allah kuma ranar tashi alkiyama mu ba dole sai mun ga mun ga Allah bai da cikakka ranar tashi alkiyama Allah zai annaba waɗannan iyayen namu inda sun ce su ƴaƴan annabawa ne suka ce waɗannan iyayen namu annabawa su ke ce mu ranar tashi alkiyama abin da suka kasance suna cewa su al-Imam al-Qurtubi ya yi kayan su wannan a tafsirin so da suka kasance suna faɗan wannan kalmar sai Allah ya saukar da wannan aya wata qiyama la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbal minha shafa'a wala yuqbal minha 'adlun wala hum yunsarun wato dukkan wanda ya mutu yana kafin wannan shine sakamakon za a dawwamar da shi cikin wata jahanna sannan bayan haka ba zai fita cikin wannan wata ba sannan ba zai samu wani ya cece cikin su ba sannan baya ba kuma babu cibiya ba zai kawo wani kuɗi na kuma makamancin haka wanda zai tashi kansa
نعم يَسْتَوُونَ الْعَذَابَ يَسْتَوُونَ
na malamai suke cewa wannan aya ta fashi ce wato tana tare da fadin Allah subhanahu wata'ala ya bani isra'ila zakuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin a wata aya wa auqu bi ahdi uti bi ahdi wasiya ya farhabun a wato ana Allah subhanahu wata'ala yana ƙara tuna ma bani isra'ila Yahudawa a kan cikin hikimomin da ya yi a cansu shi ne wa ɗin ku tuna kurkuru ya bani Isra'ila ya ku Yahudawa ku tuna hikimomin da na yi a canku daga cikin waɗannan hikimomin haddainakum min ali fir'auna mun samar da ku daga fir'auna da mutanensa haddainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab a lokacin da suke gallaza maku azaba madawwaniya shi ne ya sunu na ku kalmar son ana wato abin da yake dalwamani haka malaman tafsiri suka ce a lokacin da fir'aun yake gallaza maku azaba wadda ba ta da iyaka shi ne ya sunu na ku su'al azab yudabbihuna abna'akum sannan suna yanka ƴaƴanku yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum sannan suna bautar da matayenku shi ne wa yastahyuna nisa'akum suna bautar da matayenku wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim lalle a cikin wannan ni'ima da na maku bala'un nan malamai suka ce lalle wannan ni'ima ce mai girma kalmar bala'a malamai suka ce tana zuwa da ma'anoni guda biyu ma'anan farko na arsaini ma'ana ta yi ta shabi wa nabulukul yusaini wa shari fitna wa ilayna turja'un Allah subhanahu wata'ala yake bayanin cewa wata zai iya jarabta mutane da abubuwa na alkhairi ko kuma na sharri wato shi yasa anan malamai suka fassara bala'un anan wato ni'ima da ya musu wasu zalikun bala'un lalle dai wannan bayanin da na muku akwai ni'ima wadda take min rabbikum daga ubangiji ku azim wadda take mai girma karkashin wannan aya malamai suke cewa da Allah yake cewa wa idh najaynakum ku tuna ya ku Yahudawa a lokacin da na samar da ku daga fir'auna da mutanensa ana qal wato ahlun fir'auna da mutanensa ahlun mutanensa asalin kalmar imamun nahas babban malamin lugha yake cewa daga ahlun sai aka goje ha'un aka musanya ha'un da alif sai ta zama a zance na biyu na imamun mahdawu yake cewa a imamun mahdawu yake cewa kalmar a daga awal awal kuma a ka'ida na larabci idan ya kunto wawan suka zo da fatha sai a mai da su alif kun ba ta alif sai kalmar awal zu a wato idan zainakum min ali fir'aun shi kuma fir'aun malamai suka ce wato ba asalin sunansa bane suna ne na sarakunan Misra a lokacin dukkan sarakunan na Misra wanda suke ba musulmai ba suna musu kinaya ko nickname ɗinsu shi ne a Fir'aun kamar yadda mutanen Farisawa sarakunan su ne Kisra idan ya akasu idan ɗin sake ne idan ka zance Kisra wato a wajen Farisawa wato sarki su ne kamar yadda mutanen Rum sarki a wurinsu shi ne Kaisar ko Herakl idan ka ji Rumawa sun ce Herakl ko Kaisar wato sarki ke kamar yadda mutanen Yaman idan ka ji sun ce Tubba wato suna nufin sarki ke kamar yadda mutanen Habasha wato Ethiopia idan ka ji sun ce Najashi wato suna nufin sarki ke to shi yasa kowane gari kowane ɓangare yana da mustalah naka terminology naka wato yana da yanda yake kiran wato sarakuna da shi nan fir'aun sarki kenan a wajen misrawa waɗanda suke kan sarki su ake kira wato fir'aun idan ka zance fir'aun sarki amma asalin sunansa kamar yadda Muhammad ibn Ishaq mai littafin sira al-mazazi ya rawaito mana yake cewa balagan lalle abinda ya kawo mana ilimi ko aka bar labari shine Fir'aun asalin sunansa shine Al-Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan shine asalin sunan wa asalin sunan Fir'aun Al-Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan wannan shine cikakken sunan Fir'aun so ku suna a lokacin da na tsamar da ku banu Isra'il Yahudawa daga Fir'auna da mutanansa da ƴan gidansa da ƴaƴansa da waɗanda suke bi masa da yake shi ana rabbukumul a'ala a lokacin da wannan mutanansa da ya roƙe su kai da maganarsa a lokacin da musulmi suke akan addinin musulunci sai suka zo suna gallaza masa azaba suna cewa dole sai sun yi ridda sun bar addinin musulunci sun dawo ne addinin Fir'auna ko sun dawo biyan Fir'auna su kuma suka jajirce a kan addinin da suke a kai suka ce ba za su yarda ba za su imani da wannan ba a lokacin sai Fir'aun da shi da mutanensa sai suka dinga gasa masa azaba malamai suke cewa a tafsirin wannan aya wasu daga cikin musulmai an sanya su aikinsu shi ne noma wasu daga ciki kuma aikinsu shi ne shara wasu daga ciki azabansu shi ne kullum za su dinga yin mutane zunubi wasu daga ciki shara shi ne aikinsu kullum aikinsu za su dinga share ƙasashe ƙasar Misra da sauran ƙasashe kaɗan daga cikin ayyukan da Fir'auna ya kasance yana gallaza ma wato su mutanen musulmai kenan na wannan lokacin da suke yin imani da shi haka mataye wasu aikin su dafa abinci wasu aikin su kaza wasu aikin su kaza kala-kala na azaba haka ya yi ta gallaza masu to a lokacin shi Fir'aun ma'anar suka ce a nan ba wai da kan shi ya yi ta kashe su ba da Allah ya cewa ya zabi suna abu na abu haka ya faɗa tun cikin suratu Al-Imran a suratu Ibrahim في سورة إبراهيم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فرعون كان ينا أمركا واتو بوديغايت ناسا ينا وصلت ملع ناسا متى ناسا أكن يسجن بجنة زامس عذابا وقال كان سيكي أي كتاوة فأكد أشم ورنا آية بعد ملتك تبدأ مسألة suka ce idan ya kasance shi Fir'auna ba da kansa ne ta gandara ma musulmai azaba na wannan lokacin yana umurtan mutanensa ne suna gandara musu azaba suna kashe wasu daga cikin ƴaƴansu suna bautar da mataye da sauransu amma kuma Allah bai tashi saukar da azaba sannan ya tashi zarginsu da abin da suka yi sai ya faɗi babban shugaban nasu shi ne Fir'auna da kuma ya yi isharar cewa azaban da za a masa ranar tashi har kiyama wannan laifin ya haɗa shi Fir'auna karancin shi da kuma waɗannan mutanen nasu da ya umarni a kan su je su dinga kashe musulmai wato duka su biyu duka suna da zunubi zunubi kuma suna da azaba ranar tashi har kiyama ta jahannam shi Fir'auna ɗin da kuma wanda ya tura su suka aikata wannan aikin to sai nan malamin suka fice masala ya ce to idan haka ne misali yanzu wani sarki ko wani mai mulki ko wani mutum mai kuɗi ko makamancin haka ya tura wasu mutane ya ce ku je ku kashe wancan mutum misali yanzu yanda yake faruwa a duniya ne wata sa'a masu mulki sai su tura su ce a je a kashe wani mutum ko kuma wata sa'a mai kuɗi saboda kawai suna kasuwanci yana hatsara da wani makwabcinsa ne san kasuwa sai ya ce a je a kashe wannan makwabcin nasa ko kuma yana zaune da shi a anguwa ɗaya shi a dole abin da yake so a ce duk anguwan nan babu wanda ya kashe ku saboda shi kuma wancan suna daura da shi wajen kuɗi suna daidai wajen kuɗi saboda hatsara da baƙin ciki sai ya ce a je a kashe wannan mutum ko kuma marasu bai ciro bai sha ba sai duniya ta gaskiya sai wasu ne su kashe shi kamar yadda aka yi ma su shek dafa rahimahullahu ta'ala da shek al-albani na zariya awwal albani to shin yanzu waɗannan wanda ba su ciro ba su sha ba an zo an kashe su wanda ya kisan shi ne mai laifi ko ko wanda ya sanya shi ya zo ya kisa ina fata kun gane matsala shi wanda ya bada umarni aje'a a yi kisan shi ne wanda Allah zai kama shi ranar tashin alkiyama da laifi ya sunya shi cikin wutan jahannama ko ka wanda ya je shi aka tura ya ci a? Sannan idan ka fashi za mu yanke musu za mu yi kofin kusa misali daga baya sai su zo su kawo kan su ce mu ne muke kisa wane ne za mu kashe a ciki a wasu sun ce duka su ne da wanda ya kifan da wanda ya je kifan duka za a kashe su tsaye a zahiri kamar yadda kuka ce a al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala duk da akwai tafsiri da zan tafsiri ba su akwai ƙarin bayani amma abinda yake mafi inganci a wajen Imam Malik bin Anas da Imam Shafi'i abin da suka rinjaya shi ne duka sirrin da aka shi shi da ya tura a ji a yi kisan da shi da wannan ɗan wanda ya kisan duka sirrin da aka shi sannan idan kuma ba su bayyana kansu ba ranar tashi a kiyama haka za a cinci ko su a tura su kan jahannam su kuma suna masu dawwama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayani wa man yuqtil mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda wa adhaba al-mu'mina subhanallah kishirai ba karamin hatsari bane to shi ta Imam Malik bin Anas da Imam Shafi'i suka ce duka su za a kashe Imam Malik a mazhabar sa akwai tafsiri yake cewa idan ya kasance wannan wanda ya kisa shi yana karkashin ogan sa ne wanda zai da halin kita daga al'amarin misali mai mulki ne sai ya umarci gobe da nasa ko na kafar shi to su duka su dukan za a sanya su wutar jahannama kuma za a kashe su sun yi ikrari idan kuma ya kasance shi wanda ya kisa a mazhaba ta malikiya cewa shi wato yana da ƴancin ya ce ba zai ji ba kuma idan ya ce ba zai je ya kisa nan ba da zai mai komai ba misali yanzu ba wai shugabansa ba ne abokinsa sai ya ce ya je ya kashe wani kun ga ya aboki bai da power a kansa bai da suka a kansa to idan ya kasance a wannan hali ta wannan hali sai suka ce to shi wanda ya kisan za a kashe ba za a kashe wannan wanda ya tura shi zai yi kisan tun da ai abokinsa ne misali din ya ce zai yi kisa ai ba hauka yake ba zai dau magana sai zai yi to shi yasa a wannan sai malikiya wasu da su malikiya su ce shi wanda ya kisan kawai za a kashe shi wannan wanda ya umarce shi ba za a kashe shi amma ibn al-qasim da malikiya yake cewa duka su zo za a kashe su duka halayen da na fada maka sawa'un ya kasance wanda ya umarni a yi kisan yana sama da na kafa zai da halin ya fita daga cikin umarninsa ko kuma duka daura suka da junansu wato aboki da aboki ne ibn al-qasim yake cewa a duka halayen nan guda biyu za a kashe duka bangarori guda biyu al-Imam Shafi'i shi kuma yake cewa ƙarin bayani a ra'ayinsa a fasawar da ya yi yake cewa idan ya kasance shi wannan wanda ya ce a je a kashe wani sarki ne mai shugaba ne mai mulki ne sannan ko mai iko ne ko mai kuɗi ne ya bada umarnin a je a yi kisa su na ƙasa da shi wanda za su zo su yi kisa ba za su iya fita daga umarninsa sannan bayan haka sun san da cewa wannan mutumin za a je a kashe shi kisa na zalunci ne bai ci ba bai sha ba Imam Shafi'i yake cewa lalle duka sun zo za a kashe su sai ke cewa amma idan ya kasance wanda ya je yi kisa shi baya so tilasta mashi aka yi a ce dole sai ya je ya kashe wancan ba wai da san ransa ba kuma ya san idan bai je ya yi wannan kisan ba shi wannan mutumin zai kashe shi kuma nan bai da hali na ne bai da hali na shi da ke a ce ka je ka yi kisan idan ba ka yi ba zan kashe ka to a nan Imam Shafi'i yake cewa to shi wannan wanda ya je ya yi kisan bai da laifi tunda idan da ya yi ba za a kashe shi yake cewa to nan bai da laifi kuma ba za a kashe shi ba shi wanda ya umarce shi da kisa shi ne za a kashe har waito daga ibn abi talib babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abu hurairah radiyallahu ta'ala anhuma suke cewa wanda kuma shine ra'ayin al-imam ahmad bin hanbal suke cewa idan ya kasance shugaban ya ce ma shi na kafar shi ya je yake a ra'ayin shugaban kawai za a kashe inda ya kasance shi wannan na kafar shi din ko wannan bawan nasa wato ba da sarran sa bane sai suka ce amma duk da haka wannan bawan ko wanda ya je kisa za a sanya shi cikin kurkuku wato a bashi kunci a mai hukuma wannan abin da Ali ibn Abi Talib yake cewa Imam Ahmad yake cewa za a bashi kashi na take shi sannan sai a sanya shi cikin kurkuku to wannan shine ra'ayina Ali ibn Abi Talib da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhuma kuma shine ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal kamar abinda malamai suke rinjayarwa shine a hakika idan ya kasance wanda ya je yayi kisan ya san da cewa kisa ne na zalunci ko ba shi da ta mishi haka ne misali yanda ake a yanzu ai dindin kuɗi za mu ba ku miliyan 30 ko miliyan 100 idan ku kashe shi to duka su biyu din za a kashe shi shine abin da ya kira da sannan ranar ta ce alƙiyama bisa suju za a sanya cikin wutan jahannama an gane ko wato in ya kasance dingane na kuɗi to wannan lallai bisa suju din za a kashe su wannan shine abin da ya fi inganci a wannan fatawa kuma ina ganin za mu tsaya saboda yanayin ƙwarewar lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka fara albarka mun yi bayani a kan cewa akwai baiwar Allah da farko sun tambaya a lokacin fara karatu saboda matsala da muka samu na rashin tsita wato a lokacin da narration ya kare ko ba riga an sa sai muka fara karatun babu tsita ba ta cewa waje kuma tambayar ta da tsaye daga cikin mata suka rubuto wannan tambayar to ina ga ina fata ita wannan tambaya tana jin tana sauraron akan hankan da za a ba ta rubuto tambayoyi guda uku kuma wannan yake burge ni yake nuna cewa mata wato suna tare da mu kenan a wannan karatu kuma suna bibiya inda wasu yawancin tambayoyin za a iya cewa su fa tantance duka na mata ne a yanda muke karanta tambayoyin da muke samu to tambayan farko da wannan baiwa Allah take yi shine take cewa ita Allah subhanahu wataala ya sa mahaifinta ya rasu ya tafi ransa tana lokacin ta shekara 13 tana karama lokacin ta shekara 13 tambayoyi uku ta rubutu wannan shine tambayan farko take cewa a lokacin tana da shekara 13 sai mahaifi ne hatsarin mota ana cikin azumi lokacin a watan Ramadan kamar yadda muke yanzu a lokacin kuma azumi ya kai 21 take cewa a lokacin azumi ya kai 21 da ya hatsarin mota sai ya yi rashin lafiya gwargwadon rashin lafiya na kwana 6 a lokacin da ya yi wannan rashin lafiya na kwana 6 sai Allah ya karɓi ransa a wannan rashin lafiya da shi to sai take cewa ga shi ni yanzu na girma hankali na ya zauna mun saboda bayan mutuwar ta yanzu akwai shekara 13 kun ga yake nuna wannan baiwar Allah tana da shekara 26 kenan a yanzu a raye tunda mahaifinta ya rasu tana 13 yanzu kuma ta a shekara 13 an samu shekara 13 da rasuwar kunga tana da shekara 26 to sai take cewa abin da yake damunta shine kullum wannan kwana 6 da yayi yana rashin lafiya da yayi azumin shi ba menene hukunci ta ce abin yana damunta sosai kullum ta tuna musamman ga shi yanda a so na da da uba inda kullum tana tunanin Allah ba zai kama shi da wannan kwanaki 6 ba da take cewa shin yanzu za ta rama masa waɗannan kwanaki shida ne ko sau ne za ta yi sannan bayan haka wannan interval tazaran da aka samu na shekara goma sha uku ɗin akwai laifi a kan haka ko babu laifi to ya ke ‘yar uwa lallai ki sani abin da malamai suka tafi a kan wannan tambaya shi ne malamai suka ce waɗannan kwanaki shida shi ba zai alamce su ba kuma babu ciyarwa a kansa wato Allah subhanahu wata'ala ya faranta masa ko ya cire masa tallafa masa ibada a waɗannan kwanaki shida sabi da rashin lafiyan da ya yi rashin lafiya ne na mutuwa lallai Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin alqur'ani mai girma fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda ya kasance yana rashin lafiya ko kuma a halin natsiya to bai samu yin azumi ba zai rama wannan azumin a wasu kwanaki daga baya idan ya samu waraka sai malamin suke cewa idan ya kasance kuma rashin lafiya wanda ana ba a tsammanin zai samu sauki wato rashin lafiya ne wanda babu sauki a kai malaman asibiti sun ce har ya mutu ba zai samu sauki ba to a wannan halin zai dinga ciyar da miki kullum guda ɗaya amma shi wannan bawan Allah mahaifin naki da ya rasu wannan rashin lafiyansa rashi ne na rashin lafiyan ajali ne saboda haka a kwanaki guda shida ɗin nan duka takalin dukkan wasu ibadu Allah ya cire masa wato ba su wajaba a kansa ba ba sai ya yi su ba dole ba ne shi ya sa malamai suke cewa alqada'u bi amrin jadid alqada'u bi amrin jadid ramuwa tana hauhawa a kan mutum idan ya kasance ya rayu ko ya samu waraka a wasu kwanaki na da shi ne fa'iddatu min ayyamin akhra saboda haka a takaice ya yar uwa ki kwantar da hankalinki ba ki da laifi waɗannan shekaru goma sha uku da kika yi ba ki wani abu babu da shi a kan haka sannan kuma babu ciyarwa a kan sa kuma ba za ki azurci waɗannan kwanakin ba ba ki da komai wato babu komai a kan ina fata an gane an san wannan tambaya malamai suke cewa in ma kin so yin wani abu to za ki iya ciyar masa amma ciyarwan ba dole ba ne in kin so ki so kawai in kin so ki ciyar saboda istihbabi neman lada a waɗannan kwanaki shidan to kowane yini za su iya ba da gwargwadon mudu ɗaya idan aka ce mudu ɗaya shi ne wato kamun hannaye guda biyu na mutum wanda yake hannunsa matsakaici ne wato hannunsa ba ya wuce gona da ainihin da kuma ba ƙaramin hannu ba mutumin da yake da tawassu wanda yake hannunsa lallai hannu ne na abin nan to wannan tabbata ɗaya na shinkafa ko na wake ko na gero ko na dawa ko na masara sai ki tabbata hannunki guda shida na abinci sai ki ba da sadaka da miskini ɗaya ko kuma miskinai guda shida kowane ɗaya ki ba shi mudu ɗaya ko kuma ki ciyar da miskinai guda shida wato ki masu abinci wajen yi masa abinci malamai mafi rinjaye shi ne abincin lokaci ɗaya abincin safe breakfast ko kuma abincin rana ko na yamma ina fata ana tare da ni a wannan shi ne abin da yake mafi inganci kamar yadda aka samu daga Anas bin Malik da shekaran ƙarshe bai samu yin azumi ba babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rashin lafiya sai ya tara musulmai guda 30 sai ya ce da su lokaci da ya dafa masa abinci amma wasu daga cikin malikiya na ƙarshe-ƙarshe da suka zo ba can na farko ba suna cewa ciyarwa shi ne idan abinci ci na dafawa shi ne al'asha wal ghada shi ne ci abincin rana da abincin dare amma dai mafi inganci idan ma za ki ciyar ne kawai abinci ɗaya idan kika tara mutane 60 kika ciyar da su lokaci ɗaya ya wadata amma shi ma ba dole ba ne da za ki iya bari kawai babu komai a kan haka kuma babu jini sannan shi ma zai da komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ita tambaya na biyu da take yi take cewa wata ran wata sa'a a cikin gida tana son mutaya irin na burgewa da mijinta kaya wadda mata suke sawa ya kasance masu su haka wanda ina da ana kiran su ko English ne English wire ko a irin wannan kayan na turawa misali masu su ko wani gefe na jikinsa yana a bayyane al'aura misali sai suke tambaya cewa a shin ya halatta ka karanta alkur'ani ya halatta karanta alkur'ani a wannan halin ko kawai dole sai ta sanya hijabi ta rufe jiki ta tafi ɗin to abin da yake mafi inganci shine babu laifi za ka iya karanta alkur'ani a wannan halin misali duk mutum ya sa ƙananan kaya ko wani ɓangare na jikinsa yana kawai namiji ko mace wannan babu laifi ya karanta alkur'ani amma idan kin sa hijabi shi ya fi dacewa ɗin kamar yadda ya tabbata daga cikin magabata in za su yi karatun alkur'ani kai imamu malik bin anas har ta koyarwa ma in yi idan zai koyar da hadisin annabi sai ya ci kwalliya ya shi sa turare ya yi aswaki sannan ya fara koyar da hadisi to kun ga ina ga alkur'ani mai girma amma idan kin karanta alkur'ani a halin da kike ɗin ko wani gefe na jiki yana a bayyane wato al'auran ki yana bayyane babu laifi wannan babu laifi a kan haka za ki iya karanta alkur'ani wannan shi ne an san tambaya ne sai tambaya na uku saboda tambayoyi uku shi yasa fuska suna sheki cike da wasu tambaya na uku take tambaya shi ne a can take cewa misali mace tana zaune da mijinta da kishiyoyinta kamar guda biyu wato misali ita take ta ukun su ko su uku ne a wajen mijinta yana fata ana tare da mu sai take cewa su uku ne a wajen mijinta sai ya kasance misali mata biyu ɗin nan ko ɗaya daga ciki tana aikin gwamnati tana ɗaukar salari duk wata sauran ɗayan ko mata biyu ɗin su kuma ba sa aiki wato ba su da income ba su da wani madafa wani hanya na samun sai take cewa idan wannan mijin ya tashi yi masu abu sai ya yi ma su waɗannan matayen guda biyu wanda ba su aikin gwamnati ya masu abu ita ɗayan sai ya bar ta idan ba ta da buƙatuwar wannan misali tsira tana mishi wani abu misali na ƙara na kaya misali ita tunda tana da kuɗi tana da wadatattun kaya idan ya tashi ƙaro masu kaya su dunin nan da ya ga suna cikin wani hali ko na talauci ko ba su da income ta hanyar samun kuɗi sai ya siyo musu wannan abin ita kuma sai ya bar ta sai ya ba ta haƙuri ya ce ta yi haƙuri tunda ita tana da hali to sai take cewa a wannan hali ita kuma akwai wasu ababe da suke buƙata wanda bai mata ba suke cewa shin yanzu ya halatta ko wannan adalci ne ga shi ya sanda cewa tana da wani abu wanda suke buƙata shin wannan abun da ita ta wadatu da shi ba zai iya musanya mata da wannan abun da suke so ba misali idan kaya ya sayo ma waɗancan matan guda biyu ita tana da isassun kaya amma kuma tana so misali iya da wannan kuɗin ta je umra da su ko ta siyo wani abu da wannan kuɗin misali ta yi wani buƙatuwa ko kila ita tana so ta dinga ƙara cin wani abu na abinci wanda ne take buƙatuwa to a nan a taƙaice a wannan hali shi ne abin da ya fi dacewa adalci a nan ba ya fi dacewa ba yawa gaba shi ne matuƙan ita wannan matan wadda suke aikin gwamnati tana da buƙatuwar wannan kuɗin saboda yin wani abu na lalura kamar yadda ta yi bayani to nan wajibi ne wannan kuɗin da ya sai ma waɗannan matayen wannan abun da su ya ba su ita ma kusan kwacin wannan kuɗin wannan shi ne abin da yake wajibi dole kuma amma ya kamata ba wannan dole ne sannan bayan haka ta ce a yi nasiha a kan maza a can dinga ƙoƙarin yin adalci a tsakanin matayensu kuma da zamantakewa irin zamantakewa da addinin musulunci ya sanya to haƙiƙa wannan maganganun da ta yi masu muhimmanci kuma akwai ban sosai a ciki a kan yanda wasu mazaje suke zamantakewa tsakaninsu da matayensu wanda babu adalci a ciki misali yanzu ita wannan tambayar da ta yi kun ga babu adalci a ka'ida yayin da kake da mutane guda mataye guda uku abinda zaka yi ma wadancan biyu din ita wannan duk inda take samu dole take samu sai idan ita ta ce ba ta so wannan shine abin da yake jira akwai wasu daga cikin malikiya da hanabila wanda suke ganin cewa idan ka ba ta abu mai muhimmanci irin abincin ci da ta ci ta tar da ita sannan bayan haka kana mata ababe na lalura idan abin mustahabi ne ba dole ba ne amma abin da malamai suka yi min jaya wanda shi ne Abu Hanifa da Sheikh Al-Islam da su Ibn Taymiyyah da su Sheikh Salih Al-Uthaymeen suka yi jaya cewa ko da wannan abin ba wai na dole ba ne dole sai ka mata shi to balle ita tambayar ta ta ce ita wannan kuɗin tana da buƙatuwar shi ta ce kuma za ta yi wani abu da shi wanda yake dole ne a kanta ta yi shi to sani za ka shi wannan miji nata idan ma yana tare da mu nan idan ma ba ma tare ba ya tare da mu da zai za ki iya a sanar da shi abin da yake hukunci a addinin musulunci lalle ya ji tsoron Allah sun kafin ya mutu ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama kadan daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah sai ka tuma an kawo muku hadisin Abu Hurairah bari in kawo muku aya na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa cikin suratul nisa'i فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ألا تجتوا فرقم آية وإن خفتم ألا تكتبوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع تجتوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألا ألا تقولوا ألا تجتوا تشمون آية يا عند تكيد المسلمايا إذا استقار التجمع ألا تجتوا ويصوروا ما فتكيدي kana tsoro wai shin ma zan iya yin adalci ke amma ka tabbatar da cewa ba za ka iya yin adalci ba kawai kana kokonto ne tsoro kake yi na yin adalci Allah yake cewa to haramun ne a gare ka ka kara auren mace ta biyu ko ta uku ina fata ana tare da ni sai ne kake da mace ɗaya Allah yake cewa sai kake tsoro na yin adalci ka kara ta biyu to nan haramun ne ka kara aure na biyu shine abin da ayar take nufi Allah yake cewa kuma zalika adana Allah ta'ala wannan shi yake dacewa yake kusa ta yanda ba za ku yi zalunci ba Allah an samu hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira da annabi Allah ta'ala ta gare shi ya ce man kana lahu zawjatan wanda yake da mata yayi guda biyu fa mala ila ihdahuma da'a yawm alqiyamah wa shiqquhu ma'i sai ya karkata daga mace ɗaya daga ciki mata yayi gare shi annabi yake cewa amma sai ya karkata daga ɗaya daga cikin mata ya guda biyu ɗin nan yake nuna mata so fiye da na farkon yake mata ababe na wajibi fiye da ɗaya manzo Allah yake cewa zai zo ranar tashin alkiyama gefen jikinsa shanyayye a wata riwaya ta Ibn Majah take kara fasara wannan riwaya fa ya'ti yawm alkiyamati habshitayhi saqitun zai zo ranar tashin alkiyama rabin jikinsa a fatai wato babu komai zai zo da rabin jiki kawai hannu ɗaya zai zo da shi wannan da kafa daya wannan kadan daga cikin azabar da Allah zai fara dallaga musu kenan ranar tashin alkiyama kafin ya sunya shi kan jahannama zai musu azaba zalunci da yake ita wannan ɗaya musu kuma wannan azaba ce wadda take tsoratarwa ce annabi yayi ba kadan ba mai girma kuma azaba ce wadda take mai girma sosai wannan hadisin Abu Dawud ya shuka shi aka Ibn Majah aka Imam Malik amma wa riwaya ta Muhammad ibn Hasan al-Shaybani annan ya ɗan uwa ya gamata lalle mutum ya dinga adalci a cikin matayen adalcin nan malamai suke cewa wajen sukuna wajen gida gidan da ka sa wannan macen lalle dole ka sa ɗayan kusan kusan ta wannan baya haka nafaka ciyarwa idan yau ka kawo ma wannan kaza idan za ka je gidan wancan lalle dole ka samu kaza ka kawo mata idan ran da za ka je ba ka da kuɗi lalle ka sani akwai bashi a kanka bayan sati ɗayan za a koma wurin ta ko kwana ɗaya ko kayi kwana biyu yadda ke kafa ma musu ran da za a koma dole ne ka je mata da wannan kazan ka siya ka ke mata idan kuma ka je mata da naman sani to dole ka sai sa kai ma wata idan ra zo ke mata dole ka kai ma wata shi ne wannan nafaka haka baya haka alqasam almabit wajen kwana idan kana kwana ɗaya a gidan wannan ita ma wata dole ka dinga kwana ɗaya kwana biyu kake a wannan dole ka dinga yi a kwana biyu haka wajen kyautatawa wajen mu'amala sakin fuska da dariya da wasa idan ka zo wajen wannan kana sakin fuska a al'adan ka kana dariya a ɗabi'ar ka idan ka je wancan dole ka ta ma fuska kai ne kai murmushi idan baka yi wadannan ababen ba sauran ne za ka shiga cikin wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashar kiyama za ka zo gaban Allah gefen jikinka an cire shi kuma dan da za mu mutum azaba saboda wannan zalincin da ya mutu ta ɗaya mutum manzo Allah ya kasance kai Aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa lalle ya kasance wajen bacci wajen komai yana man adalci kana rasulullahi ya'ti fa ya'dil yana adalci a tsakanin mu Aisha take cewa kai take cewa ma har ya kasance yana cewa Allahumma hadha qasami fima amliku wa la talumni fima tamliku wa la a'amliku Aisha take cewa wannan hadisin da Imam Abu Dawud ya shiga shi manzo Allah ya kasance idan ya raba masa kwanakin su yana adalci da sauransu sai ce ya Allah wannan shine abin da zai iya na adalci kowace na raba masa kwanaki daidai kuma ina cewa masa daidai ba wa kiki ko akan tsaya akan tsaya yake cewa sai dai abin da kawai ta daga zarge ni ko ta bani laifin akan abin ni da ba zan iya ba ce ne kake iya shi malamin suka ce ne annabi yake nufi shine hubbul qalbi wato so na zuciya wannan kuma so na zuciya wannan bangare na haƙƙin wato ba a kama mutum a kansa saboda abu ne wanda shi ba zai iya ba abu ne wanda ba zai iya ba wato yayin da ka tara mata biyu ko uku haka ɗaya kake da biyu ko uku sai ka ji a cikin zuciyarka ka ci son wannan a kan wannan amma wannan babu zai fi son zuciya amma kada ka bayyanar da shi wajen yi masu adalci rashin yin adalci wannan shi ne zalunci amma don a zuciyar da ka ci son wato misali wacce a kan wacce Aisha a kan Zainab ko Fatima a kan Ummu Kulthum ko wannan a kan wannan a zuciyarka babu laifi ba ma ma ce ta ci kyau da kama ta ci ya ta ci a ta ci sauran mata fiye daɗin zance ko iya dafa abinci ko iya talallazan mijinta ko iya ma'ana mu'amala da mutum shi yasa a zuciyarka ka ci kansa a kan sauran wannan so na zuciya babu laifi shi yasa Allah yake cewa walan tattabi wa ta'dilu bainan nisa'i walau harastum abinda Allah yake nufi a nan shi ne so na zuciya amma yake cewa fala tamilu kullal mayl fa tadruha kal mu'allaqa Allah yake cewa kada wannan son zuciyar ya ja ku dinga yin zalunci kuna barin sauran mata yayin samarra ta yanzu ka tayi kun da karata kina Abbas ya fara mana wannan mu'allaqa fa tayya kamar yadda zuwa cikin sunan Bukhari ita ce matan da mijin ta ya bace da damu ga sanan ne laifin bi ayyin wala bi zati zawj ita ba za a ce mata tana da miji ba kuma ba za a ce mata ba ta da miji ga sanan ga sanan ne to shi yasa ya ƴan uwa a wannan kadinci a kan mataye dole ne sannan bayan haka abin da ya shafi wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama miji a kai ba shine misali abin da ya shafi kusantar mutum misali duk idan ka je wajen wancan ka kusance ta daren wancan ka je wurin da baka kusance ta ba to wannan babu ne shi a kan haka sannan ba mamaki kowace mace tana da ɗabi'anta da Allah ya mata ba mamaki za ka ga wata mace ita a tsarin da Allah ya bata ƙarfin sha'awa wanda a kullum dole ne sai mijinta ya kusance ta ita kuma ɗaya ko da za a yi kwana uku huɗu biyar bai kusance ta ba babu ne ita ba ta damu ba to shi yasa malamin ta ce a wannan wajen kusanta ba dole ba ne za a ce idan ka je ɗakin wancan ka kusance ta ka sadu da ita in ka je wajen wancan dole tana so ta sadu da ita na wannan ba dole ba shi yasa so na zuciya na cikin zuciya da kusanta wannan babu ne idan mutum bai yi shi daidai ba a wajen mata tunda yana koma ma ɗabi'a su waɗannan mata yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle a wajen adalci ya kasance hatta tafiya idan zai tafiya Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan karaja akra bayna nisa'i hadisi ne na Bukhari lalle ko tafiya annabi zai sai yayi qur'a ba zai zaki wata daga ciki ba kawai yace ni zan ciki da wannan la sai ya sanya qur'a qur'a yake sanyawa tsakanin mata yan wanda Qur'an ya fada a cikin da za a yi kuma ku duba ba ya ɗan uwa lokacin annabi bai da lafiya rashin lafiyar sa na mutuwa amma a lokacin ya tara matayen sa gaba ki daya da ya tara su gaba ki daya yake cewa dan Allah ina so ku bani dama in yi duniya a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala sai sauran matan suka ce ni ba ta bani kun ga anan annabi yanda yake da iko cikin iko zai iya abin da yake so amma saboda kyautata mu'amala da adalci sai da yanayin ilimin sauran matan to saboda haka ina kira da rufu da kuma shi wannan mijin na wannan matan a yi tsoron Allah a duk da ita misali ko su suna da salari da suke karɓa amma matuƙa sun nuna masa cewa suna da buƙatar wannan kuɗin domin yin wasu abubuwa na rayuwa su dole ne ya ba su wannan kuɗin na kusan batun ababe da yake zima a kancan mata ya idan ba haka ba kuma zai shiga cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ranar tashi a kiyama Allah zai masa hukuba wato zai masa azaba a kan wannan abin da yake inda ke tuba ba ko kuma ita ba ta yafe masa wannan shi ne a takaice tambayoyinsa guda uku da kuma nasiha da kuma yi aina don tsuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na maƙudi gare shi wanda sun yi kuskure ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi